sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 31 da mita 25 da ko mita 16. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen VOA Africa mita 102.5 da kuma a gidan rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niya dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer ma suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen nan ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan ana la'asari a lafiya yau asabar 3 ga watan February shekara ta 2018 sahabo Imam Aliyu ne a madadin sauran abokan aiki ke farin cikin kula lubo ta shoshin mu a daidai wannan lokaci a fara da kanun labarai.
To shugaban hukumar bincike ta Amurka FBI Christopher Wray ya ce yana tare da ma'aikatan hukumar bayan bullar wata takardar zargin wasu manyan ma'aikatan hukumar. Headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana manufofinta game da makaman nuclear a shekarar 2018. Sannan jiragen yakin Isra'ila samfurin jet sun kai hari kan wani rukunin gine-ginen Hamas dake Gaza da asubahin yau Asabar.
Kanin labaran kenan. Ba labaran duniya za ku ji cewa wata kungiya a jihar Taraba ta nemi gwamnatin jihar Darius Isiyaku ya fito ya bayyana duniya suwa ke shirin kawo wa jihar hari. Babbar kotun jihar Kano kuma ta tsaida ranar yanke hukunci kan karar da jam'iyyar PDP ta shiga tana kalubalantar hukumar zaben jihar. Ibrahim Kalmasi Garba na tafi da shirin amsoshin tambayoyinku yanzu sai a fara da jin labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban hukumar bincike ta Amurka FBI Christopher Wray ya gaya ma ma'aikatan hukumar jiya Juma'a cewa yana tare da su. Bayan fitowar wata takarda wadda ta zayyana zarge-zargen da jam'iyyar Republican a majalisar dokokin Amurka ke hukumar ta FBI na amfani da mukamin gwamnati ba bisa ka'ida ba game da yadda take binciken zargin da ake yi na cewa kasar Russia ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka. Ina kan bakata game da kudirin nan namu na aiki ba tare da amana katsalandan ba. Kuma kamar yadda aka gindaya a rubuce a cewar Wray ga ma'aikatan hukumar ta FBI su wajen 34. Wasikar karfafa gwiwar da Wray ya rubuta ma ma'aikatan na FBI bata ambaci takardar zargin da ta fito jiya Juma'a ba. Bai kuma nuna alamar zai bar hukumar ba a wasikar. Shugaba Donald Trump ya cicciki hukumar ta FBI da kuma ma'aikatar shari'a jiya Juma'a bayan fitowar takardar zargin. Da wani dan jarida ya tambaye shi ko fitowar wannan takardar zargi alama ce cewa ana da akwai yuwar a sallami Attorney General din Shari'ar Amurka Ron Rosenstein, sai Trump ya ce ka baiwa kanka ansa. Headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana sabbin manufofinta game da makamin nuclear a shekarar 2018 wanda ya hada da inganta makamin na nuclear da kuma sabunta makaman Amurka na yanzu saboda a yi shakkar fara duk wani yakin nukiliya da Amurka. Abin da muke kokarin yi shine mu tabbatar da cewa jami'an diplomasiyar mu da wakilan mu a wurin tattaunawa na cikin yanayin da ya wajaba a saurare su a duk lokacin da muka tayar da batun tsaida wanzuwar makamai, a cewar ministan tsaron Amurka Jim Mattis game ne ma labarai a gabanin fitar da wannan bayanin jiya Juma'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya umarci Mattis ya sake nazarin yanayin makamin nuclear Amurka ɗan kwanaki bayan da ya fara aiki. Jiragen yakin Isra'ila samfurin jet sun kai hari kan wani rukunin gine-ginen Hamas dake Gaza da asubahin yau Asabar. Sojojin na Amurka sun faɗi ta kafar Twitter cewa a wani martanin da muka mayar kan wata rokar da aka harba a kudancin Isra'ila, jiragen yakin musamfurin jet sun kai hari kan rukunin gine-ginen Hamas masu kunshi da gine-gine biyu na soji a kudancin Gaza. Nan take dai babu wani rahoto kan waɗanda abin ya rutsa da su daga ɓangarorin biyu. Kungiyar Hamas mai ra'ayin Islama ce ke iko da yankin na Gaza. Isra'ila kan dau kungiyar ta Hamas a matsayin musabbabin duk wani tashin hankali daga yankin na Gaza. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi jiya jama'a a Mexico cewa baƙi kan kawo abubuwa masu matuƙar alheri zuwa Amurka. To amma sai ya ƙara da cewa gwamnatin Amurka ta yi sako-sako wajen tantance irin mutanen da kan shigo ƙasar da niyyar zama. Bayan da ya gana da ministan harkokin wajen Mexico Luis Videgaray a Mexico City babban birnin ƙasar ta Mexico, Tillerson ya gaya manema labarai cewa Amurka ta bullo da tsare-tsare da dama cikin shekarun da suka gabata na tantance masu shiga Amurka, to amma sun kasa kawo ƙarshen matsalar. Ya ce batun shigowar baƙi a Amurka ya fuskara, wanda a cewarsa dalilin haka ne shugaban Amurka Donald Trump ke matsa ma 'yan majalisar dokokin Amurka su gyara wannan matsalar da ta auku cikin shekaru da suka gabata. Gwamnatin Mexico ta sha bayyana adawarta da matakan da Amurka ko Donald Trump ke ƙoƙarin ɗaukawa don daƙile shigowar baƙin haure da kuma sa ƙasar ta Mexico ta biya kuɗin gina katanga. Wannan saɓanin ra'ayi bai hana Videgaray jinjina ma Amurka ba. Ya ce dangantakar gwamnatin Mexico da gwamnatin Trump ta fita gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama inganta. Videgaray ya amsa cewa ƙasashen biyu na da saɓanin ra'ayi, to amma sai ya ce muna aiki kafaɗa da kafaɗa kuma manufarmu ita ce sakamako mai kyau. Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin ɗaukar wasu sabbin matakai na kare ma'aikatanta daga cin zarafi na lalata a wuraren aiki kuma da tare da ladabtar da masu aikata hakan. Ba za mu lamunta da cin zarafi na lalata a kowane wuri ko kuma a koyaushe ba, abinda sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya gaya ma manema labarai kenan jiya jama'a. Ina sane da al'adar nan ta biye ma maza wadda ta yi kanta a gwamnati da ɓangare mai zaman kansa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin sa kai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi sanarwa kan sabbin matakan ne a yayin da ake daɗa tashi haikan a matakin ƙasa da ƙasa wajen buƙatar a riƙa ladabtar da masu aikata cin zarafi na lalata a wuraren aiki. Kiraye-kirayen da ake yi a kafafen sada zumunci da suka haɗa da Me Too wato Nima da Times of wato Dubu ya cika, waɗanda aka fara a ɓangaren fina-finai wanda suka kai ga fallasa wasu hamshaƙan furodusoshi da jarumai da 'yan wasa da dai sauransu sun bazu sosai. Da haka dai aka kai ga durƙusar da wasu jigajigai a ɓangarorin jarida da siyasa da kuma kasuwanci.
Labaran duniya kenan a gameji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ibrahim Ka Almasi Garba ya gabatar. A cikin makon nan ne gwamnan jihar Taraba Darius Isiyaku ya bayyana cewa nan da kwanaki goma za a kawo hari a jihar. Yanzu wata ƙungiyar Raji a jihar ta fito ta nemi gwamnan da ya fito fili ya bayyana a duniya su wane ne ke shirin kawo wa jihar hari. Ga Ibrahim Abdulaziz da cigaban wannan rahoto.
A wajen wani taron manema labarai da hadakar kungiyar cigaban Taraba ta Taraba Concerned Citizen Forum ta kira, shugaban kungiyar barista MB Mustapha ya bayyana kalaman gwamnati ne da katobara da ya kamata ma a bincika.
Mu abinda muke tambayan shi shine ya fito yayi mana bayani ya ga wana mu 'yan Taraba musamman sannan 'yan Najeriya dukan mu muna buƙatar ya zo ya fito yayi mana bayani cewar tunda ya ce za a kawo Taraba yaki daga nan zuwa kwana 10 to sai ya gaya mana, mana kenan gwamna ya san masu kawo yakin nan don sun gaya masa. Don haka gwamna ya fito ya gaya mana su waɗanne ne za su kawo mana yaki a jihar Taraba, sa'annan kuma menene manufansu, menene dalilan kawo mana yaki, me muka yi, sa'annan wane ne ko waɗanne ne suke ainihin ba su gudumawa ko suke ainihin tallafa musu don su kawo mana yakin nan.
Tun farko ma dai gwamnan jihar Taraba ne Architect Dare Dissen Isaku ya soma jangulota, inda ko ya bayyana cewa nan da 'yan kwanaki goma za a kawo jihar hari daga wasu da bai bayyana ko su wane ne ba. Gwamnan, wanda ke yi wa tawagar shugabannin jam'iyyar PDP ta ƙasa da suka ziyarce shi jawabi a Jalingo, ya ce su fa yanzu suna ma cikin wani mawuyacin hali, kasancewar ba sa iko da jami'an tsaro.
As I talk to you now, we have noticed that in 10 days time will be attacked and we are waiting. I have said reports have come to me, helicopters are dropping arms and ammunition. I am a governor with a crown without a sword. How do I fight and keep the control of the power?
Yanzu yana zaune ne tamkar wani sarkin da babu rauni a kai, domin ba ka iko da 'yan sanda ko jami'an tsaro, kuma duk lokacin da muka nemi ɗauki ba a kawo mana da gaggawa. Wasu sun samu umarni daga Abuja, kuma kwanan nan ma wani jirgi mai sauka a Angulu, wato helicopter, ya sauka a wani ƙauye shaƙi da makamai. Dole mu faɗa wa duniya halin da muke ciki, a cewar gwamnan jihar Taraba. To sai dai kuma a martaninsu, hukumomin tsaro a jihar sun ce kawo yanzu ba su sami bayanin da gwamnan ke zargi ba, kuma su kullum a shirye ma suke su dakile duk wani hari ko kuma fitina da ka iya tashi. ASP David Misal, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba, ya ma buƙaci jama'a ne da su ba da bayanin duk wani abu da ba su amince da shi ba.
Muna tattara bayanai game da labarin, da kuma za mu yi yakan kokarin mu tabbatar da cewa abin da ake tsammani, tsoron da ake ji, ba abin da ya faru kamar haka.
Kafin ma soma aiki da dokar hana kiwo, jihar Taraba ta yi fama da tashi-tashi hankula da ke da nasaba da faɗin ƙabilanci ko addini, wanda sau tari ma kan jawo asarar rayuka da kuma dukiya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.
Daga kamar makwabciyar Najeriya kuma mun samu labarin cewa ƴan Boko Haram sun kai hari cikin dare a yankin da ake kira Kolofata, suka halaka akalla mutum biyu, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar China Xinhua ya bayyana. Muna ci gaba da ƙoƙarin samun wakilanmu da ke yankin don samun ƙarin bayani. Hakanan a Ghana ma an ce wata arangama tsakanin matasa a unguwar Zango da ƴan asalin yankin a wuri da ake kira Ahwiya a gundumar Kwabre a yankin Ashanti ya jikkata mazauna yankin da dama. Rahotanni suka ce a safiyar yau ne faɗan ya ɓarke tsakanin matasan, suka yi ta saran juna da adduna. Haka nan kuma hukumar zaɓe ta jihar Kano ta ce ta kammala shirye-shirye da suka kamata domin gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi a jihar ranar Asabar mai zuwa, wato 10 ga wannan wata na Fabrairu, yayin da babbar kotun jihar kuma ta tsaye da ranar da za ta yanke hukunci a shari'ar da jam'iyyar PDP ta shigar tana ƙalubalantar hukumar zaɓen. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Hukumar dai ta ce tuni ta ɗauki ma'aikatan wucin gadi da za su tallafa mata wajen gudanar da zaɓen, inda za a zaɓi shugabannin ƙananan hukumomi 44 da mataimakansu da kuma kansiloli 484 a faɗin jihar ta Kano. Sai dai jam'iyyar PDP na ƙalubalantar hukumar zaɓen a kotu game da kuɗaɗen da take karɓa daga hannun 'yan takara. To amma Farfesa Garba Ibrahim Shekara da ke zaman shugaban hukumar na cewa
harkar kotu an ce mace ce mai ciki, duk abin da ta haife zai mu sa masa suna, ba matsala. Muna la'akari da komai, amma dai don ana kotu kai ba za ka tsaya ba kai naka ba. Mu dai yanzu nan tsaf muna shirye, in gobe za a yi zaɓen nan mun shirya.
Ya ake ciki gaba da sharan kuɗi?
A duk wani abu da muke nema wurin gwamnati ta yi mana. Ba mu da matsala kuɗi, ba mu da matsala.
Nawa aka ba ku kuyi zaɓen nan na ƙaranan hukumomi?
Ba na so in faɗi wannan sirri ne na gwamnati, amma dai.
Amma kuɗin jama'a ne, Profesa, suna da haƙƙi su san cewa nawa aka kula a yi amfani da shi a yi musu zaɓe.
Kuɗaɗen suna da yawa, domin in ka kalli aikin da za a yi akwai mutum sama da 25,000 da za a ɗauke su, za a biya su, aƙalla dai kuɗaɗen da yawa sosai.
Kotun dai ta saurari ƙarar a Juma'ar nan ƙarƙashin jagorancin mai riƙon kujerar babban jojin jihar Kano, wato Justice Nura Sagir, kuma ta fitar da ranar Talata mai zuwa domin yanke hukunci. A yayin zaman na Juma'ar nan ɓangarorin biyu sun ba da bahasi. Barista Ibrahim Mukhtar da ke zaman Attorney General kuma Kwamishinan Shari'a na jihar Kano shi ne ke kare hukumar zaɓen a kotun.
Ita PDP ta shigar da ƙara, tana ƙara hukumar zaɓe ta jihar Kano tare da ofishina na Attorney General cewa sa kuɗi da aka yi a kan kowane ɗan takara na siyan form, wanda in ka siya ba za a dawo maka da shi ba daidai ba ne, ya yi karo da doka ta ƙasa, wato constitution. Mu kuma muka zo da martani cewa wannan daidai ne a kan tsarin doka ne, doka ta jihar Kano da ake ce mata electoral law ita ce ta sa wannan haraji cewa dole a ringa biyan wannan kuɗi kafin kowanne ɗan takara shi kuma na faɗi hujjoji na shi kuma sun faɗi hujjojin su kotu kuma ta daga za ta hukunci
a nasa bangaren lawayen jam'iyyar PDP barista Abdul Adamu Fage na cewa
an ji ƙara da muka shigar akan cewa wannan biyan kuɗi da hukumar zabe ta sa na 250 mai takarar neman zama ciya man karamar hukuma da 150 ga duk wanda yake takarar neman zama kansila a kowace mazaba muna ganin ya saba wa doka ta ƙasa da ita kanta dokar da ta kafa hukumar zaben da dokar gudanar da zabe ta jihar Kano to yanzu muna da jira kotu ta yi hukunci
hukuncin da kotun za ta yanke a ranar Talata mai zuwa shine zai tabbatar da cewa ko dai hukumar zaben ta Kano za ta iya gudanar da zaben kananan hukumomin a ranar Asabar ta makon gobe ko kuma a'a Mahmud Ibrahim Kuri muryar Amurka daga Kano Nigeria.
A tsaya matsayarka Abubakar a ɗauki batun mai gaskiya mai ɗarya
dole ya wadi ya
Muna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 10:16 da ƴan daƙiƙai sai a gyara zama ga Ibrahim Kalmu sai Garban a yanzu da shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Sani mai lange-lange a wuri da Baffa Haruna Bajoga da sauran masu sauraronmu da dama da ke son jin ɗan takaitaccen tarihin tsohon mataimakin shugaban Najeriya marigayi Dr. Alex Ikwemi da kuma ansar tambayar su Rilwani Sa'idu da mai nasara nasara Funtuwa da Isu Hundila da dai sauran masu sauraronmu da dama da ke son bayani game da kogin Bahar Maliya da kuma yadda akan je Saudiya da wasu ƙasashen ta wannan kogi mai tarihi. To bari mu fara da ansar tambayar su Sani mai lange-lange a wuri da Baffa Haruna Bajoga da dai sauran masu sauraronmu da dama da ke son jin ɗan takaitaccen tarihin tsohon mataimakin shugaban Najeriya marigayi Dr. Alex Ikwemi wanda ya rasu a watan Nuwamban bara aka kuma binne shi ranar Juma'a 2 ga watan Fabrairu wannan shekarar. Idan masu tambayar na saurare to ga wakilinmu a Owerri Alfonso Ukure Ugwe da takaitacciyar ansar ku.
An haifi Dr. Alex Ikwemi a ranar 21 ga watan Oktoba shekara 1932 a garin Oko a karamar hukumar Orumba ta Arewa da ke jihar Anambra a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Bayan ya kammala karatun primary a St. John's Anglican Secondary School a garin Ekulobia da ke kusa da garin Oko, sai ya wuce sakandare na King's College da ke birnin Lagos. Bayan haka ne ya samu shigan jami'ar Washington da ke babban birnin Amurka, inda ya samu dunkulin digiri a fannin zana gidaje da kuma tsara birane, wato Architecture and City Planning a harshen Ingilishi. Ikwemi ya samu master's degree a fannin tsara birane da kuma digirin digirgir wato PhD a fannin zana gidaje daga jami'ar Strathclyde da ke kasar Scotland a nahiyar Turai. Ya ƙara samun wasu digirgir a fannoni daban-daban kamar a fannin ilimin halayyar zaman jama'a wato sociology da tarihi da kuma falsafa ko philosophy. Yana da kuma wani digiri a fannin doka daga jami'ar London. Ikwemi ya shiga siyasa har ya zama mataimakin tsohon shugaba Shehu Shagari a ƙarƙashin tutar jam'iyyar NPN, inda tare suka mulki Najeriya daga shekara 1979 zuwa shekara 1983. Dr. Alex Ikwemi ya jagoranci ƙungiyar G34, wata ƙungiyar jigajigan 'yan siyasa guda 34 da suka nemi a dawo da mulkin farar hula a Najeriya tsakanin shekara 1997 zuwa shekara 1998. Wannan ƙungiyar G34 ce daga bisani ta zama tushen kafa jam'iyyar PDP. Alex Ikwemi ya jagoranci jam'iyyar PDP a lokacin da aka kafa ta a shekara 1998. Kuma jin kaɗan bayan haka ya zama shugaban farko na kwamitin amintattu na jam'iyyar. So biyu Dr. Alex Ikwemi ya tsaya takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin tutar PDP amma bai samu nasara ba. Bayan ya shafe shekaru 85 a duniya ya rasu a birnin London a ranar 19 ga watan Nuwamban bara. Ya kuma bar mata uku da yara da kuma jikoki da yawa.
Yanzu kuma sai an sarra tambayar Surul Wanu Sa'idu da mai nasara Nasara Kuntuwa da Isu Hundila da sauran masu tambaya kan kogin Bahar Maliya da kuma yadda akan je Saudiya da sauran wasu ƙasashen ta wannan kogi mai dimbin tarihi. Idan masu tambayar na saurare, to ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da ansar da ya taba bayarwa kan irin wannan tambayar kwanan baya.
To alhamdulillahi, shi dai wannan kogi na Maliya wanda ake ce masa Baharul Ahmar ko kuma Red Sea, wato wani yanki ne daga cikin tekun India wanda ya ratsa tsakanin nahiyar Asia da kuma nahiyar Afirka, wanda a Afirka ya shafi kasar Sudan da kuma kasar Misra wato Egypt da kuma wato wani yanki na ainihin Eritrea da kuma Yemen. Sannan kuma wuri ne wanda yake mai fadin gaske wanda ya hada waɗannan kasashen da na ambata na Afirka da kasashe irin nasu Saudi Arabia da su Jordan da su Oman da kuma sauransu. Sannan guri ne wanda yake da tarihi ko ga addinin Yahudawa da na Krista da kuma na Musulmi, wanda in ka duba ko da bayanin Exodus da ake bayani na addinin Christianity, to su ma da kuma ƴaƴan Isra'ila wato ƴaƴan Annabi Yakubu wanda suka tsallaka ta wannan yanki na ainihin kogin Maliya. To kamar yadda na faɗa dai, sunansa kenan Bahar al-Ahmar ko kuma jan teku ko kuma jan kogi ko kuma Red Sea kamar yadda ake faɗi da Turanci. Kuma na yi bayanin yadda kasancewarsa yake, wanda kenan kaga bisa wannan bayani wato shi ba farau bane, ya dade tun fil azal wannan ruwan yana nan kamar yadda nayi bayanin sa. Sa'annan dangane da yadda masu tafiya ta aikin haji ta kasa suke yi, to na farko misali alhazannan sun taso daga Najeriya ne a lokacin da ake tafiya da kafa din, ko kuma har yanzu ma da wasu kan gwada, to za su bi ta yankin arewa maso gabashin Najeriya daga jihar Borno su shiga wani yanki na kasar Kamaru, sannan su bulla kasar Chadi wato su isa Injamena babban birnin kasar Chadi, sannan su wuce zuwa iyakar kasar Chadi da kuma Sudan wani gari da ake ce masa Abashe, daga Abashe kuma sai su shiga Jinaina. Jinaina din nan yankin Darfur ne an shiga kasar Sudan, daga nan za a shiga Al-Fashir ita ma kasar Sudan ce yankin Darfur, da kuma Niyala wadda duk yankuna ne na ainihin wato kasar Sudan a yankin Darfur. To daga nan tafiya za ta yi nisa har a kai zuwa garuruwa waɗanda suka shafi su Rabak ko kuma Kosti, zuwa su ainihin wato garuruwa manya-manya na kasar Sudan, har kuma isa babban birnin kasar wato Khartoum. Wadda abin da yake faruwa a wannan gurin shine yawanci a lokacin da ake passport wanda ake ce mishi ungulu da kan zabo, wanda ba e-passport na yanzu ba, to in aka yi visa daga nan Najeriya, to za ka iske visar kwana 30 za ta yi kafin ta kare. To yawanci za ka ga tafiyar nan da na ambata za ta dauki tsawon kwanaki 20 ko ma fiye da haka kafin a isa babban birnin Sudan wato Khartoum. Idan aka isa Khartoum, a ka'ida dole ne sai an buga wani abu akan fasfunan su waɗannan matafiya wanda ake ce mishi duhul wato izinin shiga ƙasa. Sannan kuma za a buga musu wato khuruj wato exit wato na barin ƙasa kenan a babban birnin wato Khartoum. Sa'annan daga birnin Khartoum za su dauki wata mota wadda yake mota ce mai kama da irin rokan nan tamu ta Najeriya wato motar katako, ita wancan ana ce mata dafara. Hodu ce wadda ke hade da karfe da katako, ba kuma gudu take ba. Sa'annan za su fara tafiya a nan birnin Khartoum, za su tafi irin garuruwa irin su jihar Jazira wato Madani, su wuce zuwa su Sinnar, su tafi zuwa su Gadarif da su Kasala. Sannan su isa jihar Port Sudan. To in suka isa Port Sudan wato bakin ruwa kenan. To nan Port Sudan din cikin garin Port Sudan shi ma za su danyi wasu ijra'at, wato za su danyi wasu ayyuka wadda zai ba su damar kamar sayan tikiti da kuma booking na ainihin wato samun jirgin ruwa din. To daga nan za su bar cikin garin Port Sudan su tafi wani guri da ake ce masa Sawakin. Shi Sawakin wato bakin tekun kenan na Bahar Maliya. To daga nan za a shiga wannan jirgi, akwai manya-manyan jirage kamar su Aljudi da su Babut, waɗannan su ne manyan jirage mafiya yawa da ake amfani da su wanda suke ɗaukan ɗaruruwan mutane da kayayyaki da motoci. To in baka mance ba, a lissafin da muka yi a baya daga cikin Khartoum ba zuwa Najeriya akalla sun ci sun yi sati uku kwana 21 sannan sun yi zaman kwana biyu ko uku kaga dai visa nan tana ta karewa to ran da za a shiga ruwa kuma an shiga wannan jirgin misalin karfe 5 na yamma wanda tsawon tafiya ne in kun fara tun karfe 5 na yamma to za ku isa port na Jidda kaman karfe 10 ko 11 na ranar washegari to yawanci kafin a isa Jidda din a cikin jirgin ruwan visa wasu take karewa kamar 12 dare shi yasa kake gani yawanci da sun isa wasu jirgin da ya kai su na ruwa to shi yake dawowa da su don visa su ta kare dan haka hukumomi ba za su bari su shiga Jidda ba wato kasar Saudi Arabia to shi yasa wannan kuma ya kawo ga fadada bayani ne akan yadda ake samun wanda ake ce musu tikari a kasar Sudan wasu su bazama wasu yankuna kamar da muka yi bayanin jihohin Kasala da su Gadarib da su Sinnar da makamantansu in suka zauna a gurin wani bai da guzuri wani bai da kudin da ba zai ci abinci nan wasu su fara barace barace su fara wasu ayyuka wanda za su iya rike kansu da shi kamar kirkiro da sayar da magungunan gargajiya in aka samu masu laifi ma duk ayyuka munana wasu sukan iya aikatawa to saboda haka wannan kaga bisa bayanin da nayi ruwan yana nan tun farkon al'amari sannan kuma ga yadda ake yi a yi wannan tafiyar wata take mai wahala ce kwarai da gaske
wato Sheikh ina kula wato dai babu yadda za a je Saudiya daga Najeriya ba tare da an buru shi wannan ruwa na
koko
teku yawa
kwarai da gaske ai dama tafiyar kasa da ake cewa ta kasa iyakacin tafiyar shine a bar Najeriya a shiga Chadi bayan an dan shiga wani yanki na Kamaru sannan bayan an karabe da kasar Chadi an tsallaka ta a shiga yankin Darfur a shiga wato an gama shiga kasar Sudan a kure kasar Sudan ta gabas to shine bakin tafiya ta kasa amma daga nan dole ba za a shiga Saudiya ba sai ta ruwa
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin an so shin wasu tambayoyin a madadin sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kowa ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa a kasance lafiya lau
Sura gaida malamai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka aika mana ta email. Wasiƙar mu ta farko ta fito daga hannun Mahmud Saliu yana cewa gaskiya da sake ba jihar Benue kadai ke fama da rikicin makiyaya da manoma ba a Najeriya amma me yasa gwamnatin shugaba Buhari ta fi mai da hankali kaco kam akan wannan rikici fiye da sauran irin waɗannan rikice-rikice da ke gudana a waɗansu jihohin ƙasar shin ina aka kwana akan batun hukunta waɗanda suka kitsa harin da aka kai a yankin Mambila na jihar Taraba da kuma Numan ta jihar Adamawa Ya kamata gwamnatin shugaba Buhari ta guji yin duk wani abin da zai sa a zarge ta da nuna bambanci tsakanin al'ummarta. Ta fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya daga Mahmud Salihu kauran Namoda Zamfara. To madalla mun zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu sallama da ku baki daya.
To a takaice shugaban hukumar binciken Amurka ta FBI Christopher Wray ya gaya ma ma'aikatan hukumar jiya Juma'a cewa yana tare da su bayan fitowar wata takarda wadda ta zayyana zarge-zargen da yan jam'iyyar Republican a majalisar dokokin Amurka ke wa hukumar ta FBI na amfani da makamin gwamnati ba bisa ka'ida ba game da yadda take binciken zargin da ake na cewa kasar Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka. Jiragen yakin Isra'ila samfurin jet sun kai hari kan wani rukunin gine-ginen Hamas da ke Gaza da azbahin yau din nan Asabar. Sojojin Isra'ila sun fadi ta kafar Twitter cewa a wani martanin da muka mayar kan wata rokar da aka harba a kudancin Isra'ila, jiragen yakin mu samfurin jet sun kai hari kan rukunin gine-ginen Hamas masu kunshe da gine-gine biyu na soji a kudancin Gaza.
To madalla a gaishe kamar sauraro duka dokun abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai can ba lisha da ikon Allah zamu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye ciki har da shirin tsintsiya da kuma jawabin dattijan arewacin Najeriya. Kamar na madadin Ibrahim Kalma Sigarba da taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da kuma dakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma malam engineer Lobs da ya rika masa anan ne sahabi Muhammadu Zan da ka tayin sallama da ku mu zama lafiya.